مستقيمه وسن بسنته الى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 16 ga watan tara shekara ta 1998 don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Qulubul Maram min Adillatil Ahkam. idan ba manta ba, jiya muna cikin babin da yake magana akan sujudus sahwi wa ghairihi min sujudit tilawati wa shukri, wato babin da yake magana akan sujada ta rafkanuwa. Sujada rafkanuwa kuma ita ce sujadan qabli ko sujudun baki. Hadisin da muka tsaya akan sujiya shine hadisin Umar dan Khattab. Haka ne ku? Laysa ala man khalfa al-imam sahwun fa in sahha al-imam fa alayhi wa ala man khalfahu. Sai hadisin Sauban wa an Sauban an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala li kulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abu Huraira. wannan kuma shine darasi na 29. wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala sajadna ba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi idha as-sama'u shaqqat وقرأ باسم ربك الذي خلق. أنكر بو حديثي دقى أبو هريرة الله سكاري داء قريشي يتي سجدنا با رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسجود تارد عن نفسي رادة منتن الله سدبت قريشي في إذا السماء انشقت أتكين سورة إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق da kuma surar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan surori guda biyu, ya kuma yi sujuda a cikin su. Abin nufi ya yi sujuda da ake kira sujudun sahwi. Amma a cikin idza as-sama'u shaqqat ya yi ta ne can kusa da ƙarshe. wa ma lahum la yu'minun وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ دَنَّ يَوْنِي سُجَدَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ أَتَكُنْ سُورَةُ إِقْرَأَ آيَةَ تَكْرِشِ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْذَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَرَنْتَ وَدَنَّ سُورُورِي غُدَابِيُ يَا سُجَدَ كُو مُنْ يُسْجُدَ تَرَدِشِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صلاة ليست من أزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. أنكر به حديث لك عبد الله بن عباس يكنون سوى سورة صلاة ليست من أزائم السجود باتا تكن سجنوة لسكي مستحبا سنسيا كرففا. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ناغم انزان الله زرادة امنشن الله ستبت قريشي يسجد فيها ينا يسجد اتكين ات سورة صاد انغالكو وجن آية قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعادي وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا كرسان wannan aya sai mutun yayi sujuda. Abdullah da Abu Zaid naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda anan. wa an wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. A wata riwayan daban daga Abdullah da Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yayi sujuda a suratul najmi a aya ta karshe. An gane ku? Fasjudu lillahi wa abudu, nan ne wurin yin sujuda din. Wa an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala qaratu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, haka ne, qaratu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-najma fa lam yasjud fiha. Zaid ibn Thabit yake cewa na karanta سورة النجم أوري منذان الله صلى الله عليه وسلم ف falam yasjud fiha, amma ban ga yayi sujuda ba a cikin ta. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka ruwaito shi. Wato abinda wannan ke nunawa, wannan sujuda ɗin hukuncin ta ba wajibi bane ba. Gashi an karanta wani lokaci Annabi yayi, wata rana kuma an karanta bai ba. وعن خالد بن ميدان رضي الله عنه وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل أنكربوا حديث خالد بن معدان يكي جواب فضلت سورة الحج بسجدتين أم في سورة الحج أكن سورة سورة تهيم يرسام سجدوك دابي أتكنت سجدة تفرقوا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولو سجدة تفرقوا كما أما ولو سجدة تبيو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون wurin sujuda ta biyu kenan. Yake cewa an fifita suratul hajj ta hanyar yin sajadu guda biyu a cikinta, wanda banda ita babu wata sura da aka samu wurin sujuda guda biyu a cikinta. Rawahu Abu Dawud, wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ruwaito shi fil marasil, a cikin littafinsa na al marasil, ma'ana hadisi ne mursal. Hadisi mursal kuma yana cikin jerin hadisai dhaifai. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأ. أما رواية إمام أحمد الترمذي حديث يزو موصولا وتزوج عن نجد رد أمي تستبت قريس بيزو مرسلبا من حديث عقبة بن عامر أنكر أودغا عقبة ابن عامر وزاد أبن ديزو أتكين قارن رواية فمن لم يسجدهما wanda ya san ba zai sajida guda biyu ba a waɗannan wurare biyu da ke cikin suratul hajj fala ya qara'aha, ma'ana kar ya karanta su. Wa sanaduhu dha'ifun, amma sanadin wannan hadisi dha'if ne. To wannan shine madogarar waɗanda suke gani idan ka karanta aya wadda ta kunshi sujudut tilawa kuma ya zanto kai ba za ka yi sujudut tilawa din ba dan saboda baka da alwala ko dan saboda wani uzuri, to sai ka ketare wannan aya ba za ka karanta ta ba. Waɗansu malaman suka ce a'a, ba za ka ketare ayar gaba ɗaya ba, sai dai ka ketare kalmar ƙarshe wadda daga ita za a yi sujuda, sai ka ketare ta, ba za ka karanta ta ba. An fahimta ku? To wannan madogararsu wannan hadisin, wannan hadisin kuma gashi dha'ifi ne. Abinda hukunci yake, in ka karanta ayar da ake sujuda, in ka ga dama za ka yi sujuda ka yi, in ba ka ga dama ba kuma ka ketare sujudan ba wajibi ba ce ba, kuma ka iya karanta ayar a haka ba wai ketare ta za ka yi ba. An fahimta ku? Wa an Umara radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi. Wannan shine hujja. Umar dan Khattab yake cewa ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujudi, inna namurru bis-sujudi, ya ku jama'a mukan wuce wurin aya da ake yin sujuda. Faman sajada faqad asaba, wanda ya karanta ayar ya yi sujuda, to ya dace da daidai. Wa man lam yasjud, wanda ko ya karanta bai yi sujuda ba, fala ithma alayhi, babu laifi a kansa. Rawahu al-Bukhari, wannan Imam al-Bukhari ya ruwaito. Wa fihi, a dai cikin riwayar Bukhari yace inna Allaha lam yafridu sujuda illa annasha, Ubangiji ta'ala bai farlanta sujuda akan mu ba sujudu tilawa sai dai in mun ga damar yi. Wannan ke nuna hukuncin tashe mustahabi. Wa huwa fil Muwatta, wannan bangaren na wannan riwaya shi ma ya zo a cikin littafin Muwatta na Imam Malik ibn Anas. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. عبد الله بن عمر كتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن تينا كرن تدمو قرآني بجرما. فإذا مر بالسجدة yayin da yazo ya wuce ayar da ake yin sujuda, kabbara sai yi kabbara, wa sajada sai yi sujuda, wa sajadna ma'ahu sai mu ma biyu sujuda tare da shi. Abinda wannan hadisi ya kara wanda babu a sauran shine me? Kabbara wajen yin sujudu tilawa. Duk a hadisan da suka zo muka karanta baya, babu hadisin da ya nuna ana yin kabbara. Ana dai nuna in mutum ya karanta wurin sai ya yi sujuda, zai tafi ne zuwa ga sujuda ba tare da kabbara ba. Amma wannan hadisi sai ya nuna ana yin kabbara sannan a yi sujuda. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi linun. Ibn Hajar ya ce Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, sanadinsa kuma akwai launi a cikinsa, saboda a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira Abdullah ibn Umar wanda yake kuma da'if ne, ba Abdullah ibn Umar sahabi ba, akwai Abdullah ibn Umar wani rawi ne daga cikin marwaita, da'if ne, in yana cikin hadisi ba a daukan hadisinsa. Kun fahimta da kyau? To wannan su ne jerin hadisan da suka shafi bangaren da ya shafi sujudu tilawa. Ya haƙuri tukuna. Don kulallen magana game da sujudu tilawa. Hukuncin sujudu tilawa mustahabbanci ba wajibi bace ba, shine dalilan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nunawa. Mun karanta hadisin Zaid bin Sabit yake cewa qara'atu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-najma fa lam yasjud fiha. Mun karanta suratul najm ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sujuda ba, wannan sai ke nuna yin ba wajibi bane ba. Da haka ma Imam al-Bukhari ya babu cikin littafinsa babun wanda ya karanta ayar da ake sujuda amma bai yi ba, menene hukuncinsa, ma'ana bai laifi ba, ya kawo hadisi da ke nuna rashin wajibcinsa. Da haka yin sujudu tilawa ba wajibi bane ba, mustahabi ne. Abu na biyu, sujudu tilawa wanda zai yi ta su ne mutum biyu, farko mai karatun, na biyu wanda yake sauraron mai karatu, wanda ka zauna sauraronsa kawai kake yi a cikin karatun, don kai ma ka mai da sauraron a matsayin ibada. Imma yana karantawa cikin sallah ko wajen sallah, wani yana karatun Qur'ani ka tsaya kana sauraronsa, idan ya zo wurin da ake sujudu tilawa yayi kai ma za ka yi. Amma mutumin da kawai wucewa zai yi, aka yi dace daidai lokacin da ya zo wucewa an karanta ayar da ake sujuda a ciki, shi wannan ba wannan mustahabbancin a kansa. Mustahabbancin yana tsaya ne kan waɗannan mutane guda biyu, mai karatu da kuma wa mai sauraron wanda ke karatu. Amma dangane da adadin wuraren da ake yin kabbara ɗin, wurare ne 15 a cikin Alƙur'ani mai girma inda ake yin sujudu tilawa. Wuri na farko, idan ka faro Qur'ani daga sama ƙarshen suratul A'raf, an gane ko? Aya ta ƙarshe wato ta 206 ke, bayan ka gama wa zaqul alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asal wa la takun min alghafilin innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wato wannan ita ce aya ta ƙarshe, a nan gure idan ka karanta ta sai ka sujuda. Wuri na biyu a cikin suratul Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal, aya ta 14 zuwa 15. Wuri na uku shine a cikin suratul Nahl, an gane ku? Can idan ka gama inda ake magana akan kudurar Ubangiji ta yana Allah ke tsoratar da mutane wajen karɓar ransu idan ya ga dama lokaci kaza ko lokaci auya ku zama jita ga lubin kowa auya ku zama alata kowa fa yana rabba kuma da rabbur rahim a walam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shimal sujada lillahi hum dakirun, sai ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Daga nan gurin sai cikin suratul Isra, tun daga inda za aka fara maganar su, da qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ديدي كرشان وانا آية ويزيدهم خشوعا دقنا سيكون سورة مريم خردوا سجدا وبكيا دقنا مولان سيبو دابين دمو هكذا انتهى تازو نسورة الحج نفركوان دا نكرشي ألم ترى أن الله يزد له من في السماوات ومن في الأرض زوى كرشان تا دكما يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون دقنا sai cikin suratul furqani wato anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura daga nan gurin sai cikin suratul namli Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim qala sananzuru wasadaqta am kunta minal kadhibin daga nan gurin kuma wato ainihin sai cikin suratul sajada daga nan gurin kuma sai cikin suratul sa'd daga nan sai suratul fussilat daga nan sai suratul najmi daga nan sai suratul insitaq daga nan sai surati ikra in ka kirga za su zama su nawa kenan 15 to waɗannan wuraren 15 malamai sun yi ijma'i akan 10 cikin su an gane ko 10 farko an yi ijma'i akan su ma'ana banda ta biyu idan ka faro suratul a'raf suratul ra'd suratul nahl suratul isra suratu maryam an gane ku suratu hajji a wurin farko banda na biyu kenan suratul furqan suratul namli suratul sajada an bayyana ku da kuma suratul fussilat wannan guda goma an yi ittifaki akan su imam malik ibn anas a mazhabarsa shi kuma ya ƙara na 11 shine sai sa suratu sa'd a ciki wanda su sauran malaman ba su kirga da suratu sa'd a ciki ba akwai ta ku to daga nan gurin wadancan sauran wurare na ƙarshe kamar wuri na biyu suratul hajj da suratu sa'd da kuma suratul najmi da kuma suratu wato an cin alayhi shikar da suratul ikra wadannan wuraren guda biyar su an yi sabani akai cewa za a yi ko ba za a yi ba idan muka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ijma'in malamai za mu samu dukkan wato da maganar kai mafi yarin jayin malamai za mu samu wurare 15 duk sun tabbata a shari'a anayi amma da malikiyance 11 a ra'ayin jumhurin kuma wurare guda 10 sauran wurare da suka rage wato idan suka zama guda 5 kenan ko guda 4 idan mun cire ɗayan da Imam Malik ibn Anas zai kara to za mu samu su ma sun tabbata gaba daya ya rage ne idan za a yi sujuda din yaya za a yi mai sujudan nan suka ce farko dai a hali biyu zai samu kansa dangane da fuskantar kibla ko rashin fuskantar kibla idan yana zaune a halin zaman gida wajibi ne ya fuskanci kibla idan ko a halin tafiya yake yana cikin mota yana karatun Qur'ani yana kan doki yana karatun Qur'ani ko yana kan jakinsa ko alfadarinsa to wajibcin fuskantar kibla ya faɗa kansa duk inda ya kalla ya yi ci kenan ta yi kun fahimci wannan da kyau abu na gaba kuma da zai shafi wannan shine abin da ya shafi kabbara wajen yin sujudu tilawa hadisin da muka karanta a nan gurin da'ifi ne dangane da me kabbara wajen sujudu tilawa da haka bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana yin kabbara idan ya zo sujudu tilawa idan ka zo sujudu tilawa kawai za ka iya dukawa kai kayar ka ba tare da sujuda ba tare da kabbara ba kuma ka dago ko a cikin sallah ko wajen sallah saboda babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi kabbara kuma ibada ce ibada kuma tana bukatar me tana bukatan a tabbas daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda ibada ce baya ga haka sharaɗi ne idan mutum zai sujudu tilawa ya kasance yana da tsarki wannan akwai asar tabbatacce daga al-Imam az-Zuhri ko wani sanaman ta cikin sahih al-Bukhari wanda yake nuna cewa ba za ka yi sujudu tilawa ba sai in ka kasance kana da tsarki abin da yake nufi da kana da tsarki sai in ka kasance kana da alwala in ba ka da alwala ba za ka yi ba haka kuma take a cikin fatawar Imam Malik ibn Anas haka take a cikin fatawar Imam Shafi'i cewa mutumin da zai sujudu tilawa lalle ya kasance yana da sarki, abinda suke nufi da sarki ya kasance yana da alwala. An fahimta ku? To a dunkule wannan shine bayanin da ya shafi sujudu tilawa, ga kuma hadisan su nan mun karanta su. Wa alaikum salam. A waɗannan alamomi da malamai suke sawa na rubutun Qur'ani wanda aka bi aka yi aiki da su wajen rubuta Qur'anin Madina wanda ake bugawa a madabar Sarki Fahad, ko irin ka'idojin da aka bi wajen rubuta Qur'anin da aka buga a Al-Azhar University, ko wanda aka buga a birnin Dimashq, duk ka'idojin iri ɗaya ne. Farkon ayar sukan sanya dogon layi karkashin kalmar da aka yi maganar sujuda, yasjudu ko fasjudu ko wani makamancin haka. Sannan ƙarshen aya ɗin su sa wata alama a tsaye a ƙarshen aya ɗin. To ba wai a farkon inda aka ja wannan layin ba ne ba ake yin sujuda ɗin, sai ka je ƙarshen wancan aya daidai inda aka sa wannan alamar. A nan ne za ka yi sujuda, ko da ta shiga wata aya. Abinda suke nufi ayoyin guda biyu ko uku za ka samu suna da alaka da juna, amma ba za ka yi sujuda ba sai ka je ta ƙarshen. Yanzu za ka ɗauki qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Kaga aya uku ce a hade. An fara magana tun daga qul aminu bihi, tun daga wannan ayar aka fara maganar, ba ƙare ba sai da aka zo wajen wazadahum khushu'a, wanda anan ne za ka yi sujuda. Da haka idan ka bi tun daga can innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil azqani, tun anan za ka san ja alama. To amma ba za ka yi alamar, ba za ka yi sujuda ba sai ka zo wannan wa yaziduhum khushu'a. Haka wajen walillahi yasjudu man fis samawati wa fil ardi min dabba wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun, tun daga yasjudu sun ja alama. Amma ba za ka yi ba sai ka je ayan ƙarshe. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سيكازونا سننك سجودا كافة يتركوا حقا إذن كذو ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ذاك تندق وجه الكلمر لا تسجدوا أنجا علامة أما بذلك يا أبنى بسيكازي تركس دعك دعك كافة يتركوا أول نعم اي من يذكر عنه
sai ya fi jira ba a to ba a ba limon
ƙasuwa kusurwa ranar yara ne
na
ba
za su gani ba
na su lokacin da na yi su jira duk wanda ke sawan gawa ba za su gani ba lokacin lokacin da na ce za su gani za su yi su jira idan na dago kuma za su ji dago wata da na biyu ke na ci gaba da karatu ya kankan kuma zai an fahimta ku akwai asar da suke nuna mutumin da yake sauraron karatu sai in wanda yake yin karatun ya yi sannan za ka yi na'am. Ba wajibi bane ba. Sujudan wajibi ce? Mai karatun Qur'ani ba wajibi bane ya alwala. Ka fahimta da kyau? Hali ne na kamala ya kamata a ce ya yi alwala sannan ya karatun Qur'ani, amma ba ta kai wajibi bane ba. Dan hadisin Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane irin hali. To ambaton Allah har karatun Qur'ani kuma ya shiga ciki. Wajen me? Sujudu tilawa? A ladan karatun Qur'ani ba wani bambancin lada tsakanin mai alwala da mara alwala. Sai dai shi wanda ya alwala ai yana da ladan shi na musamman ne ya yi alwala. wanda ya mutum bai zai samu wannan ladan ba. Tunda idan mutum ya alwala kamar yadda annabi ya koyar, ya zo ya karanta zikirin da ake karantawa na ƙarshe, za a bude masa ɗaya daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas, ya zabo da ya ga dama ya shiga. Mun karanta wannan abu yayi. To wanda bai bi fa zai samu wannan falalan? Ba zai samu ba.
Allah cewa wanda ya ci duk wanda ya ci karatu, idan ana sallah sallar sallar asuba, idan imam a lokacin da yake karatu ya yi wannan kujera ne, kaga su wasu irin mamu ba su ci ainihin karatun da ya ba a lokacin wajen masu ci sujjada, kuma kamar cewa sai wanda ya ci karatu ne.
Idan ya faɗi ya sujjada ba za su gan shi ba?
A'a, karatun jin karatunsa.
Daga takaddi. Yanzu ba ya faɗi ya sujjada ba shi liman? Ba su ji karatun ba, amma ya faɗi ya sujjada. Za su gan shi ko ba za su gan shi ba? Wai za su jira fasjudu. Inna ma jira lil imamu liyutamma bihi izarata farkahu wai za su jira. Abinda malaman suka ce shine suka ce idan liman yayi dole mamu yi, bai sai ya taurin kai ba. Ko ya san me aka karanta ko bai san me aka karanta ba, dai liman yin sai ya sujjada ba. Annabi ya ce za su jira fasjudu. To yanzu ya sujjada. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. أنكر أبو حديثي دقى أبو بكر يكي تيوى مرزان الله صلى الله عليه وسلم يكسا تي إذا جاءه خبر إذا من الأبار يزو مسا يسره وان زي فرن تامس ري خر ساجدا لله سي فاتينا من سجودة الله دنبو ديا. To wannan shine hadisin da yake nuna halaccin yin sujudu shukuri. An gane ko? Sarra sajida lillahi sai ya fadi yana mai sujuda don nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ita ma sujudu shukuri ba ta bukatan kafara, kawai annabi na faduwa ne ya sujuda sa sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayan daban yace idza atahu amrun yasurru bihi ko yasurru bihi kharra sajidan, idan wani al'amari ya zo wanda zai faranta masa rai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yana bayin sujuda. Hadisi ne sahihi wannan. Wa an Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qala sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda, yake cewa annabi ya taba yin sujuda ya tsawaita sujuda. Thumma rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kansa. Faqala, sai yace inna jibrila atani fa basharani fa sajadtu lillahi shukra, malaika jibril ne yazo yayi mun bishara, dan haka sai na fadi ina mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an al-bara ibn azib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha aliyan ila al-yamani, an karbo hadisi daga bara ibn azib yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da Ali bin Abi Talib ila al-Yaman, zuwa kasar Yaman. Fa zakara al-hadisa, sai ya ambaci hadisin tare da tsawon sa, wato bai je karshen hadisin ba. Abin da ya faru, an tura Ali bin Abi Talib ne dan kiran mutane zuwa musulunci. Ya tafi shi da wata tawaga ta sahabbai da suka je, ya dace daidai lokacin sallah. Bayan sun kammala sallah suka tara mutanen garin, sahabbai suka saho gaba da Ali bin Abi Talib ya wuce gaba. Ya tara mutanen garin, ya musu hudu ba ya karantar da su wasiƙar da annabi ya aiko zuwa gare su take su zuwa ga addinin musulunci. Suka je gefe guda suka tattauna suka yi shawara suka zo suka ce sun musulunta gaba daya. Sai ya aikowa da annabi labari cewa an ci nasara, al'umman nan sun musulunta. Sai annabi ya faɗi don yin sujuda ga Allah sujudu shukr. Qala yace fa kataba aliyun bi islamihim, sai aliyu ya aiko da labarin musuluntar su. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب يا عند النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ دريش يكرن تونا للتافي خر ساجدا سيفا ينام ينسجودا شكرا لله تعالى على ذلك ينام يقود يا الله تعالى بسق ونن أبوه نمثل انت وقلنا باين الله. رواه البيهقي ونن حديثي إمام البيهقي رويتنشي وأصله في البخاري أطل حديثي ناشك البخاري معنى حديثي ندي صحيح. Haka shi ma Ali bin Abi Talib lokacin da ya yaki da Khawarij. Khawarij wata kungiya ce ta 'yan bid'a wanda annabi ke bada labarinsu da siffofinsu. Ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya ga sallarsa, zai raina sallar shi idan ya ga tasu, zai raina azumin sa in ya ga nasu, zai raina karatun Qur'ani shi in ya ji nasu. Amma tare da haka suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya ke fita daga cikin kwari yayin da aka harbata. Mutane ne masu nacin ibada, masu zafi wajen harkar addini, sai dai sun gina shi bisa ga jahilci da saurayi. Saboda zafinsu ta fuskar addini, idan mace tana haila masu sallah take, kuma azumi take. Saboda zafi ba a yi, dama idan ka zafi ba da yawa ai wucewa za ka yi inda aka ce ka tsaya. Duk lokacin da ka zafi ba da yawa sai ka wuce inda aka ce ka tsaya. Shi yasa aka ce lata da lobi din ku. Yanzu kana daga hannu sai ka hana ne in karasa magana. Kai hakuri in karasa ta kuma. To waɗannan khawarij sufofinsu kenan, sannan annabi ya bada bayaninsu, ya faɗi maɓuɓɓugarsu. Maɓuɓɓugarsu shi ne mutumin nan da ya zo masallaci ya fitsari a tsaye. Sahabbai za su yi masa abin da annabi ce ku gyale shi. Ya ba da bayani a wani hadisi ya ce daga cikin zazzan wannan mutumin za a samu mutanen da in ka ga azumin su za ka rinna ka, in ka ga sallar su ka rinna ta ka, amma suna fita daga musulunci tamfar yadda wato kibiya ke fita daga cikin kuri da an harba ta. Sannan kuma ya ba da siffar su ya ce yana daga cikin siffofin su za ka samu suna yin kwalkwabo, ba sa barin gashi a kansu. Kwalkwabo sai a aikin Hajji ko Umara, in gane ku? A aikin Hajji ko Umara wannan muhallikin rusa kuma muqassirina, wannan ibada ne. Sai fa ko in mutum na da larura ko amosani ko ciwon kai sai yake aske kansa babu komai, amma kawai ba CDD ba sanada a aske ma kanka tas, wani alama ce ta bid'a. Mutum ya yi bisa ga rashin sani da shi ke na yarda ya wuce. Yace za a ga suna yin kulkubu, haka annabi ya faɗa. Da haka Shehu Usman ibn Fodiyo yake cewa ash-sha'ru fi ar-ra's zinatun wa tarkuhu sunnatun wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka ado ne, bari shi sunna ne, aske shi kuma yace bid'a ne, kuma hali ne abun zargi. Idan an ga mutum yana yawaita kulkubu, mu a kasar Hausa ba kulkubu ai ibada ce, kulkubu ce ta waliyan Allah. To sai annabi ya ci gaba da bada bayanin siffarsu, ya ce za su yaƙe ku wata rana. Ya ce wa sahabbai, su khawarij za su yaƙe ku, su rinda ganin ku a wai za su zo su kalli sahabbai masu ce ku ba addini kuke ba, za su wuce sahabbai wajen addini, da an shiga bid'a ke. Ya ce to za su yaƙe ku, alamar su shi ne duk mutanen da kuka ga sun yaƙe ku, in kuka zo kashe su, kuka ga wani mutum wanda ake kira zassadiyati, wato yana da mama kamar na mata, sannan kuma mutum ne mai kuntun hannu dan karami haka gajere, yace to in kun same su to su ne mafiya sharrin mutanen da kuka taba kashewa a bangasa. Da haka da waɗannan mutane suka fito suka yaki Ali ibn Abi Talib, gashi suna da awar musulunci, tsoro yake kar ya kasance ya yaki musulmai. Amma da aka so aka yi fata-fata da su aka karkashe waɗansu daga ciki sai aka ga wannan mutumin da annabi ya bada bayanin su fasa. Aka zo aka faɗa Aliyu, ai cikin wannan mutanen akwai wanda bai kaza bai kama kaza wanda annabi ya faɗa. Sai Ali ibn Abi Talib ya faɗi yana yin sujuda ga Allah don godiya, cewa ashe dai arna ya kaba musulmai ya kaba. Ko fahimta da kyau ko? Ma'ana kaga sujudu shukr kenan dai, wato sunna ce mai girman gaske. Aka zo aka baka labarin matarka ta sauka lafiya, tana da juna biyu ta sauka lafiya ba matsala, sai ka faɗi kai sujudu shukr. An fahimta ku? Aka baka labarin samun makaranta ka faɗi kai sujudu shukr. Duk wani abu na farin ciki da ya zo maka aka labarta maka ci, ya halatta ka faɗi kai sujudu shukr. Ko abin yana da alaƙa da duniya ko yana da alaƙa da addini. Ka'ab ibn Malik lokacin da aka bashi labarin karɓan tubansu bayan an yi kwana 50 an yi an sa musu takunkumin kare tattalin arzikin ƙasa, ba ma kare tattalin arziki ba, har ma magana ba a musu, har matansu ma aka ce duk su tafi gida su kyale su, saboda sun yi wani abu da su kyauta ba, an tafi yakin Tabuka ba su da uzuri, sun ki tafiya. Karshe me ya faru? Aka zo aka bada labarin tubansu, sai ya faɗi yana yin sujuda ga Allah don godiya. To da haka ke kaga wato sujudu shukr kenan, mutum zai iya faɗuwa ya godiya ga Allah. To ita shin tana bukatan sai an yi mata tsarki? Shin tana bukatan sai an fuskanci alƙibla? Shin tana bukatan sai an yi kabbara? Babu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura da na ambata wanda ya tabbata ta fuskar hadisi, ba sharadi bane sai kana sai kai alwala, ba sharadi bane sai ka fuskanci alqibla, ba sharadi bane ba kuma sai kai kabbara zaka faɗi ne kawai kai sujudanka sai ka tashi. Ita wannan faɗuwar da zaka kai sujuda din nan godiya, kana mai kudirin itikadin godiya ga Allah subhanahu wataala, shikenan kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma kana da lada akan haka. Kuma yin haka din yana ɗaya daga cikin abin da ke sa ni'imar nan da Allah ya baka sai ta dawwama. Allah kuma ya kara maka akai, dan Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
salam.
Abinda na gani cikin maganganun malamai cewa idan mutum ya yi sujudu tilawa zai karanta tasbihi a cikinta irin wanda ake karantawa a cikin sallah, amma sujudu shukri ba da wanda ba wani tasbihi da aka tare da cikinta. Nai sujudu kawai ta isa sai ka tashi. Na'am, an muna da mun gama da wannan. Na'am. Ina jinka. Eh. Kana nufin ya aka annabi ya karanta bayan an ce wa makunta tattulu min qablihi min kitabin, ya aka annabi zo ya karanta wannan takarda bayan kun baya karatu, to yaushe ne baya karatu? Kafin a yi masa wahayi ko bayan yi masa karatu wahayi? Wa makunta tattulu min qablihi, yani min qablil qur'an min kitabin, kafin a sauka maka qur'ani da baka karanta wannan littafi? Ta kore bayan an saukar? Ta kore kafin saukarwa, da haka ayar ba ta cin karo da wani. Da dangane da aski to eh na ji dai aski zai zai ko menene askin zuwa zuwa kawai mai kake so ka ce a kai? Ayo, askin aikin hajji ma da na umara duk za ka aske ne gaba daya, askin zuwa zuwa ma za ka aske ne gaba daya, duk wanda yana cikin mustasana ya shari'a ta nuna su. Askin jinjiri da nassin an hadisin annabi ya ce za a aske gashin kansa ranar bakwai, a kuma yanka masa rago biyu idan namiji ne, in mace ce rago ɗaya. Kuma gada hadin kuma kai ɗayan namijin ma shi ke rago biyu. Aha, ci gaba. To abinda yake da shi ke nan, amma ya tabbata annabi ya yanka rago biyu kuma ya umarni da haka. Namijin rago biyu, mace rago ɗaya, in kana da hali, in baka da hali namijin sai ka yanka ɗaya shi ma. Kuma an ka tashi ana so ka yanka babban rago wanda ke kosashe ba irin kafin zurnuɗin nan ba. In kana da hali ka ƙara a kan haka kuma ba ka yi laifi ba, an faɗa maka mafi ƙarancin abin da ake kin. Amma in ka ƙara ka yanka rago bakwai don ka ciyar da mutane naman a matsayin godiya ga Allah, wannan ya zama ƙarin lada kenan. Matuƙar mutum ya yi da kyakkyawan niyya, lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wannan da layya da hadaya da ragon suna zu haka ne, walakin yanaluhu taqwa minkum, tunda ibadoji ne, walakin sakkara halakum litukabbiru Allah ala ma hadakum.
Wannan game da
walaka sakkara
kamar idan ya zama sunan juma'a mata wannan ayan ba ta mu da gaskiya abin da ga su shi
game da sallar mata ranar
juma'a. Juma'a shin za su gabatar ne kamin uku daga juma'a, ko kuma za su ke gabatarwa daga lokacin da jawabi ya yi?
Tambayar sa wai mata za su je yin sallah ko dole sai an sauko daga juma'a? Kuma raka'a hudu za su yi ko biyu? Farko dai ku sani sallar juma'a wajibi ce akan kowane musulmi in banda guda hudu. Na farko mace, na biyu bawa, na uku mara lafiya, na hudu yaro. Waɗannan guda hudun ne kawai ba a wajibta musu sallar juma'a ba. Yau ba sai mata fi kuma, shi kuma da wani dalilin da ba, amma nan guda hudun an hada su cikin hadisi. A waɗannan juma'a bata wajaba a kansu ba, to duk wanda juma'a bata wajaba a kansa ba, kun gane ku? Da zaran rana ta bar tsakiya zai tashi sallan azhar din sa ba sai ya jira an sauko daga juma'a ba. In ka ga je ka jira juma'a to ka je ne can. Amma kasancewar ka mara lafiya a gida ko a asibiti, kasancewar ki mace a gida, ke ba za ki je juma'a ba, to da zaran rana ta bar tsakiya sai ki tashi ki sallah azhar din. Ko an je juma'a ko ba a dawo ba, ko an je shike ko ba a je shike ba. Ko maganar cewa raka'a nawa za su yi, duk wanda bai samu, duk wanda ba zai juma'a ba dan waye azhar zai. Wannan shi ne tabbatacce a basun da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai masu ra'ayi wanda suke cewa a wai mutum ko shi kadai ne wannan ranar, in dai lokacin juma'a din yayi sai dai raka'a biyu ko shi kadai ne. Wannan bid'a ce. Ya saba koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisin Abdullah dan Musawri sai duk wanda bai samu juma'a ba abinda zai shine raka'a hudu ta azhar ba sai raka'a biyu bai ce bare zo gida juma'a shi kadai ba zai. Ka'idar juma'a ana yin ta ne a taro na juma'a din. Bayan mutum zai tsaya a gida ya raka a biyu, wance zo na gida shi mai raka a biyu ba. Mai jini mara lafiya shi ma ya zama hukuncinsa, tunda baya da wanda zai kula da shi sai kai, kuma akwai hatsarin a bar shi kadai, shi kenan. Wannan uzuri ne mai ƙarfi, don haka ma za ka zauna kai sallan azhar kenan. Yanzu dai wannan ababai guda uku mun gama da su cikin wannan babi ko? Farko shi ne mai sujudu sahwi. Sujudu sahwi kuma kamar yadda muka riga muka yi bayani cikin hadisan da suka gabata, wato ita ce sujudu ta rafkanuwa wadda ake yin ta. Abin da ya tabbata a hadisi na farko a cikin wannan babi na sujudu sahwi, hadisin Abdullahi ibn Buhaina. Hadisin Abdullahi ibn Buhaina ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujudu sahwi ne saboda mai? Saboda ya yi sallan azhar tare da mutane da ya zo raka'a ta biyu bai zauna ba, sai ya miƙe ya kawo ta uku ta hudu. An fahimta ku? To da yana zaune suna tsammanin zai yi sallama sai bai yi ba, sai ya kabbara ya yi sujada, yana zaune ɗin sujadu guda biyu sannan ya yi sallama, wato sai ya miƙe nan a nan wurin kabli. Wato wannan sai ya nuna wannan barin tahiya da ya yi, yanzu wannan rako sajadu guda biyu da ya su riga sun cike wannan gefen. Daga nan gurin kuma sai mu karanta hadisin Abu Huraira, hadisin da yake hadisin Zulaidain, Annabi ya yi sallama a raka'a guda biyu ko? Har ya yi waɗansu al'amura daga baya aka tunatar da shi, da ya zo sai ya cika raka'o'i guda biyu. Bayan ya cika raka'o'i guda biyu sai ya mai? Sai ya sujuda. To wace irin sujuda ya yi, kabli ko badi? Sai yin sujudan baɗi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan gurin sai hadisin Imran ibn Hussein, ina faɗa mana dogayen hadisin da ke cikin babu, shi kuma Annabi ya nuna cewa mutumin da ya kokwanto bai sani ba shin uku ce ko hudu ce, sai ce sai ya gini akan mai? Akan yaqini, ya dauka na cewa nawa ce kenan? Uku ce. Sai ya tashi ya kawo ta hudu kenan. Idan ya kawo ta hudu sai ya mai? Sai ya sujudan qabli. Zai yi sujudan qabli ne, kaga ba baɗi zai ba. To idan yi wannan sujudin kauli shi ne Annabi yake cewa idan raka'ar da ya kawo ta biyar ce, to wannan sujudin da ya guda biyu sun riga sun ceci sallarsa. Abinda yake nufi da sun ceci sallarsa, wato sun mayar da sallarsa ta zanto shafa'i. Dama ita dai sallar azhar shafa'i ce, haka la'asar ma shafa'i ce, haka isha'i ma shafa'i ce, ma'ana a samu raka'a da ba mara ba shi ne mai shafa'i. Yanzu in raka'a biyar ce yayi, guda biyun nan na sujudun nan da yayi na qabla salami sun zanto cuku a hada da wancan guda biyar din. In kuma a'a dama raka'a hudu yayi bai yi ta biyar ba, ya gina ne bisa ga daidai, to shikenan waɗannan sai su zanto sun kunyatar da shi dan bisa ga wasuwasi da yaso ya sa masa, wanda sai ya fita daga sallarsa ba ya da wani wasuwasi. Wannan sai ya nuna mana ko kwanto idan ya same ka a cikin sallah, kuma ya zanto ka kasa samun tabbas a lokacin za ka yi gini ne a kan yaƙininka, kuma ka yi wasu irin sujudan ƙarfi, yadda wannan hadisi ya tabbatar kenan cikin Muslim. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi kuma daga abinda yake nuna mana, idan mutum kokwanto ya same shi a hukunci guda biyu. Farko dai annabi ya yi sallah ya ƙara wani abu cikin sallah, sahabbai suna tuhumar cewa an yi ƙari cikin sallah, har suke cewa shin wani abu ne ya faru na sabon hukunci ne wanda ya ce a ƙara ko a rage? Annabi ce a da wani abu ya faru aidan na ba ku labari. An fahimta ku? To daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna ya yi sujudan baki, saboda an yi mai a cikin sallah ƙari kenan. To daga baya kuma sai ya zo da sabon hukunci na cewa wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawab, idan mutum kokwanto ya kama shi cikin sallah to ya kintaci menene daidai, ya binciki menene daidai, falyutimma alayhi, ya cika abin da yake akan daidai din, thumma liyasjud sajdataini, sannan ya sajidu guda biyu. To wannan sajidu guda biyu yau su ne zai yi su, zai yi su ne bayan sallama, dan ya ce falyutimma, idan ya ce ya cika sallah kenan gaba daya, bayan ya cika sallah sannan ya sajidu guda biyu. To wannan hadisin nake son mu fahimta tsakanin shi da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, kowanne ya dauki maganar kokonto. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana nuna kayar ka uku ko hudu, kana ta kokonto uku ne ko hudu ne, sai aka ce ka dauka uku ne, sai ka kawo ta hudu, sai ka yi sujudan mai qabli. Hadisin wannan Abdullahi dan Mas'ud shi kuma kokonto ne ya kama ka daga ƙarshe, sai ka tabbatar da cewa kai ina da tabbas yanzu hudu ce, wannan ta hudu ce, za ka yi aiki da cewa ta hudu ce kenan, sai ka yi mai ka yi sallama ka yi sujudan baki, ko kana da tabbas din cewa kai wannan tabbas ta uku ce, da kokonton ya zo daga baya sai ka sami yakinin cewa ai wannan ta uku ce, kaga za ka kawo ta hudu kenan, ka dai cika sallarka sai ka yi mai, sai ka yi baki. Wato kenan sai kokonto ya zanto iri biyu, ko wanda ka iya samun tabbas kana cikin kokonton, to duk da haka sai ka yi mai sujudan baki, ko wanda ka kasa samun sahihi ne, kaga shi kuma zai karfafa wannan, shi ma zama sahihi. Ka fahimta ku? Yawwa. Na'am. Yayi, idan kai ka tinkiya ko akuya a wajen rabon suna yayi. Babu salatu tatawwu'i, babin da yake magana dangane da sallar tatawwu'i, abinda ake nufi da sallah ta tatawwu'i, sallah ta nafila. Irin dangogin sallah waɗanda ba na farilla ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi. An Rabi'a ibn Malik al-Aslami, an Rabi'a ibn Malik al-Aslami radiyallahu anhu qala, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil janna, fa qala aw ghayra dhalik, fa qultu huwa dhak, qala fa inni ala nafsika bi kasrati as-sujudi. Rawahu Muslim. An karɓo hadisi daga Rabi'a ibn Malik al-Aslami, yace qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce da ni, sal roki abinda kake so a wurina, roki abinda kake so a wurina, fa qultu, sai nace da shi, as'aluka murafaqataka fil janna, ina roƙonka in dace da abokantaka da kai cikin aljanna. Kai mun wannan gatan ka roƙa mun Allah in dace da abokantaka da kai cikin aljanna. Sai annabi ce aw ghayra zalik, banda wannan kuma babu komai. Ka tambaya wurin mai akwai kenan ko? Aw ghayra zalik, to banda wannan ba shikenan bukatunka sun ƙare. Fa qultu, sai nace huwa zalik, nace a wannan ce ita kadai, banda wannan ba wata bukatar, inda an shiga aljanna ai magana ta ƙare. Qala, sai annabi ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi, to ka taimaka min da yawan sujuda, ma'ana zan roƙa ma aljanna, kai kuma kai wa kanka gata na yawaita mai sujuda. Idan ya ce yawaita sujuda, yana nufin yawaita sallar nafila, ba wai kawai ka zo ka yi ta yin sujuda ita kadai ba tare da a dalili ba. An gane ku? Akan bada labarin wani abu na sallah, ana nufin sallah din kanta, kamar da Allah ce wahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'is sujud da masu ruku'i da sujuda me yake nufi da ruku'i da sujuda nan amma an fadi ruku'i da sujuda ba a fadi sauran bangarori ba da Allah ya ce kumil layla illa qalila me yake nufi da wannan sallan dare dai kenan amma sai fadin tsayuwa ita kadai ba fadi ruku'i ba fadi karatun qur'ani ba fadi ka da Allah ya ce wa qur'anul fajri me yake nufi da qur'anul fajri sallan asubahi amma karatun qur'ani kada yake ciki ba fadi ruku'i da sujuda da kaza ba min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli kenan abinda malamin balaga ke cewa a fadin rabin abu ana nufin gaban sa gaba ana nufin shi duka gaba daya to kaga nan gurin sai annabi ce ka ambata ka taimaka min a bisa ga karan kanka bi kasrati sujudi da yawaita sujuda rawahu muslim to wannan imam muslim ne ya ruwaito to da Allah anan gurin malamai ke yin tambaya cewa to menene yafi falala shin raka'o'i kadan tare da dogon karatu ko kuma gajeren karatu tare da yawan raka'o'i wanne ya fi lada wanne ya fi soyuwa wajen Allah wanne ya fi yawaita raka'o'i saboda me saboda ya ce a inni ala nafsika waɗansu kuma sun ce yawaita karatu ya fi saboda me saboda annabi ya kasance na dogon karatu Allah ya ce kuma lalle illa qalila kaga sai ba da labarin dogon tsayuwa kenan nan gurin kuma an ba da labarin yawaita sujuda to me ke da ya zama mai murmuri wannan matsala shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa an san tambayar shine haka idan nafilul rana ne to yawaita raka'o'i shi yafi falala sama da yawaita dogon karatu in nafilul dare ne to yawaita karatu tsawon karatu shi yafi sama da yawaita raka'o'i an fahimta ku yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi wannan da rana ke amma inda daddare ne ba wai dogon ba wai raka'o'i yake so da yawa ba dogon karatu a ciki dan Allah yace kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila fa abbara bil qiyami lidilalati ala anna ma tamtazu bihi salatul layl huwa tulul qiyam cewa abinda sallan dare take yin fice da shi akan rana shine dogon tsayuwa shi yasa lokacin da sahabbai suka yi sallan dare tare da annabi akwai wanda suka ringa dogara sanda dan kar su fadi saboda an dade a tsaye saboda dogon karatu to idan da rana ne kuma sai ayi wata raka'o'i to da rana kuma da yausu ne ake son yi wata raka'o'i kenan ga lokacin sallar duha nan wannan ana son yi wata raka'o'i ga kuma ranar juma'a idan ka je masallaci da wuri annabi ce ya nuna falalan wanda ya je masallacin juma'a da wuri ta hadisi daban-daban farko in ya je da wuri din nan sa'a ta farko daidai yake da mutumin da ya kara kuma ya sadaukar da namar sadaka fi sabilillah in ya je a sa'a ta biyu tamfar wanda ya bayar da sa in ya je a sa'a ta uku tamfar wanda ya bayar da wato ainihin tikiya ko akuya in ya je a sa'a ta hudu tamfar wanda ya bayar da me kaza idan ya je a sa'a ta biyar tamfar wanda ya bayar da me kwai da zaran liman ya shigo cikin masallaci ya ce assalamu alaikum zai hau minbari to daga lokacin an daina wannan rabon na kaji din da kwai din da saniyar da komai an daina kuma dama mala'iku suna kofar masallaci ranar juma'a a zaune suna tsaye suna rubutawa in ka zo sa'a farko sai a ce an rubuta masa daidai ya bayar da mai a raƙumi da ya zo sa'a ta biyu an rubuta masa da liman ya kunno kai to sun daina rubutawa sai su zauna su ma za su saurari hudu ba to lokacin da ka zo da wuri dinnan kuma in ka ribaci lokacin abinda za ka yi ka ribaci lokaci farko ka zo da wuri a gaba saboda annabi ya nuna falalan wanda ya zo kuma ya kusanto kusa da inda liman yake yana da falala an fahimta ko ya zauna kuma bai magana ba bai surutu ba yana da falala a wannan lokaci in an kammala sai a rubuta masa a kankare masa zunubai na kwana bakwai tare da ƙarin kwana uku ya zama nawa kenan za a kankare laifin da yi tsakanin juma'a da ta wuce da mai zuwa an kankare wannan sai a ce a ƙara masa kwana uku a kai a sake dubo waɗansu kwana uku da ka kai ta ɓargaza sai kuma a sake gogewa ka ji duk akwai falalan zuwa da wuri ɗin kenan to kuma idan ya kasance da ka je da wurin k ka zauna inda zaka zanto kusa da liman, sai kuma ka tashi kana yawaita nafil kulli, to kuma na kofar lansa da annabi ba, wanda kasarar sujud kenan zai shiga nan gudu. Kun fahimta ku? وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته أنكر حديثي دك عبد الله بن عمر يكي تواناكي أي annabi na yin raka'o'i guda 10 a yini, wannan sunan ake kira ar-rawatib, nafilin da ake kira ar-rawatib, jam'i ne na ratiba. Ana kiransu ar-rawatib saboda ana yin su dab da waɗansu salloli na farilla, kafin ko bayan ɗaya daga cikin sallolin nan na farilla. Wannan raka'o'i guda 10 ga bayanin su, raka'atayn qabla zuhr, kafin azhar sai raka'a biyu ta nafila, wa raka'atayn ba'daha, bayan ta kuma raka'a biyu, kaga hudu kenan, wa raka'atayn ba'da al-maghribi fi baytihi, da raka'o'i biyu bayan magriba idan ya koma gidansa, wa raka'atayn ba'da al-isha, da raka'o'i guda biyu bayan isha'i fi baytihi idan ya koma gidansa, wa raka'atayn qabla subhi, da raka'o'i guda biyu kafin sallan asubahi, raka'atayn al-fajr kenan. Muttafaqun alayhi. In ka girga sun zama nawa? Sun zama 10 kenan. Abdullahi da Umar yace annabi yana kiyaye, na haddazo daga annabi yana yin waɗannan raka'o'i guda 10. وفي رواية لهما أو ترواية تبخاري دا مسلم بند وتشيكينا وركعتين بعد الجمعة في بيته حكى النبي هنا النافل فلي ركع بيو باين جمعة يعني يقوم جدا. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. رواية مسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن الفجر يكيتو باين وطلع ya kasance idan alfijir ya keto baya yin waɗansu nafilfili sai raka'atayn alfijir din nan da ake yi. An gane ku? Yana dakatar da nafilfili sai raka'atayn alfijir. To wannan hadisin malamai suna sabani a kansa dangane da shi, idan alfijir ya keto a iya nafila ko ba za a iya yi ba. Kaga a mazhabin Imam Malik, mutumin da bai samu damar yin shafa'i da wuturi ba, barci ya ɗauke shi, bai farka ba sai bayan alfajiri ya keto, idan akwai yalwar lokaci da zai shafa'i da wuturi ya raka ta alfajiri ya zo masallaci ya sallama subahi, to sun ce zai raka zai menen da dinsa, zai wannan shafa'i da wuturi har ya zo yayi raka ta alfajiri zai samu sallar farilla. To amma wannan hadisi da yace la yusalli illa raka'atayn khafifatayn, annabi baya yin sallah bayan bayan ketowan alfajiri sai me, sai raka ta alfajiri kadai. Kenan ban da rakatan alfajiri babu wata nafila da take rigayan sallan asubahi bayan fitowar lokaci. To amma wancan ra'ayi zai sabu goyon bayan wani hadisi da annabi ke cewa idan mutum ya manta da rakatan alfajiri bai yi ba, to yana tunawa ko yaushe ne yayi kayan sa. To tunda ce ko yaushe ne kuma gagayo har wannan yana ciki kenan. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر. رواية عائشة تكتوى النبي يكسن تي بايا برن ركعو إي قدا هدو قبل الظهر كافن صلى الأزهر معنى ينا ركع هدو يكي وانا يسأبها رواية عبد الله دا عمر شيد يسي ركع هدو يكي يتي بي يكي تتي أنه بايا برن ركع بي كافن أزهر وركعتين قبل الغداتي da raka'o'i guda biyu kafin sallan asubahi, wato raka'atayn al-fajr kenan. To shine malamai suke kai kawo yaya za su yi su daidaita hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Aisha. Abdullahi dan Umar ya ce biyu kafin azhar da biyu bayanta, ita kuma ta ce a hudu yake kafin azhar. To sai aka ce ya za a yi kenan. Waɗansu malaman sai suka ce to mu dai za mu riki hadisin Abdullahi dan Umar, ko ba komai wannan shine abinda annabi yake yi a waje, ita Aisha kuma a gida ta ga yayi dan ba musallaci ta zo ba. An bai ta ku shi to aikin shi na waje din nan ko shine mafi rinjayen abin da yake yi saboda wancan. Waɗansu suka ce a'a wancan ya tabbata, wannan ya tabbata, wannan ya nuna annabi na yi salo salo ne, wata rana ya yi hudun, wata rana ya yi biyar sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Eh.
dan koko ka samu su ke fara da Allah ko ka fara sallar
la da
sallar ka ji
na
bayan ya gama kuma sai ka
wannan ya tafi da wannan maganar yana tambaya ne kan cewa kai ne ka zo masallaci da asubahi ladan zai yi kiran sallah na biyu ko wanda su kiran sallah na biyu ana yin shi yaushe bayan alfajiri da riga yake to da ka zo ka same shi sai kai nafila guda biyu raka'a biyu tahiyatul masjid bayan ya kammala kiran sallah sa kuma ka tashi ka kawo rakatan alfajiri a ka'ida shi ne idan ka shigo masallaci daidai lokacin da alfajiri yake to baka riga kayi rakatan alfajiri dinka a gida ba ka zo masallaci to abin da yake da karfi a wannan lokaci shine me rakatan alfajiri rakatan alfajiri da za ka yi ta dauke maka tahiyatul masjid amma inda a ce ka riga kayi rakatan alfajiri a gida ka zo masallaci ba tare da sallah ba to kuma za ka yi tahiyatul masjid kenan dan saboda hadisin ta daban da yake magana akai kullun ita tahiyatul masjid abinda ke wajabta ta shigar ka masallaci kuma bayan shiga masallaci ya zanto bai ci karo da wata sallah a wannan lokaci ba in ya dace kana shigowa masallaci an tayar da sallar farilla tahiyatul masjid ta fadi dan idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba in ya dace kana shigowa masallaci yanzu ka san cewa gashi lokaci ba zai lokacin ka garami ne kil raka'a biyu zakai a tayar da sallah to maganar tahiyatul masjid ta riga ta fada a lokacin nan sai dai ne rakata da alfajiri idan kai ta dauke maka wacce amma in akwai yalwar lokaci da zaka yi wannan kai wannan to sai kai suka guda biyu amma in ba yalwar lokaci sai guda daya to lokacin rakata da alfajiri ta dauke maka tahiyatul masjid shine bayanin da malamai suke na'am zai yi mutum zai yi sallar nafila lokacin da liman ke hudu ba sunna ne ba wani mutum ya shigo masallaci ya zauna bai sallar nafila ba annabi yake hudubar juma'a yace ka a sallaita rakatai ne yace a'a yace tashi kai ya tashi yana yi dan kar ku dauka shi kadai ne zai samu wannan garaba sai annabi ya kalli sauran sahabbai yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imam yaftur wala yadul hatta yusalli rak'atayn yace daddan ku zuwa na juma'a limami na hudu ba kare kuskure zauna har sai ya salla rak'a biyu a wata ruwaya yace amma ya gajarta karatun su kare dogo karatu wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim an gane ku
wani ya shawo cikin masallaci ne ko kuma
duk inda kake inda dai inda in sahu ne kai ka daidai kai daga masallaci ba sahu ya kake can ba idan masallaci ya cika aka yi sawwar wajen masallaci to nan gurin ma dukkan a cikin nan gurin a yadda ka san ba za ka yi surutu a nan ba in liban na hudu ba to haka kuma za ka yi me tahiyatul masjid na wannan annabi ya ce dukkan wanda ya yi surutu ranar juma'a limami na hudu ba to ya yi lagau ya ce kai ko da mutum ke surutu ka ce yi shiru ya ce faqad lagauta wanda ya lagau ko bai da juma'a sai dai a bashi ladan azhar haka hadisin annabi ya nuna wanda duk ya ce ko da shiru ka ce wane yi shiru to juma'a dai kam dole ka yi amma ba za a baka ladan juma'a ba sai a baka ladan sallah azhar wannan yana magana kan lokutan da aka hana nafila shine bayan sallar la'asar da kuma daidai lokacin faduwar rana ko daidai lokacin hudowar ta ko lokacin da ta take tsakiya haka kuma da bayan an riga an yi sallar asubahi wadannan lokutan da aka karanta nafila a ciki illa bayan sallar la'asar ba wai daga yin sallar la'asar ne ba sai in rana ta fara zama abin nan ta fara isfirar ta fara zama ruwan ruwa haka fasafasi, to daga lokacin nan karhanci ya shigo. Amma inda ga yin sallar la'asar ne baka shiga karhanci ba, dan Aisha take cewa annabi bai gushe ba yana yin sallar nafila bayan la'asar har ya bar duniya, hadisin kuma yana cikin Bukhari. Kadi kenan ba daga yin la'asar ba ka hana, to ka dauka wadancan lokuta, wannan an hana idan rana ta riga ta fara fasifasi, haka kuma da lokacin faduwarta, haka lokacin hudowarta, haka lokacin da ta ke tsakiya, haka bayan asubuhi. To wannan hani da aka yi shin ya shafi dukkan nafulfuli? Shi ne malamai suka ce banda nafulfulin da ake kira zawatul asbab. Zawatul asbab su ne dukkan nafilar da take da wani sababi da ya haifar da ita. Kaga tahiyatul masjid tana da sababin da ya haifar da ita, shi ne shigar ka masallaci a wannan lokaci. To kaga za ka yi take. Ka fahimta ko? Da sauran ire-iren su. Wa alaikum salam. Sallan nan da ake raka abu bayan azhar ka saba yin su sai ka manta ba kai ba, ya halatta kira masu bayan la'asar
ranar da zan zama yaya cikin yakin wata bankaninsa ta tambayi cewa wani da na biyar kai ka hana kuma kana yi
sai ce mai
ya ce an shagaltar da shi bayan azhar
bai yi ba don haka kira masu
ya ka cika mun maza mu iya ramar nan ya kuce mana da ja'a.
Wannan ruwayar tana bukata a bincika ta. Babu laifi sai mu bincika mu gani ayi. Wani littafi? Al-Mughni. Na Ibn Qudama.
Yake kusiyan zane. A cikin kuma hasasin nabawiyya. Shi ma ce kusiyan zane.
Ai wannan kasa'isun nabawiyya ba na Suyuti ba? Al-Qasa'idul Kubra kuma dai wani ne wato khususiyya khususiyya da annabi wannan duk da ife ne tabbata duk su fubiyar ko shida musamman Imam Suyuti ya Al-Qasa'idul Kubra malamai sun yi masa raddi tun daga daiwa. Amma kar ka damu shi wannan littafin da ka faɗa na Al-Mughni kar ka mai gani eh baya hada mu bincika mu abin da tunda muna majalisi ne na karatu ko. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أن كربو حديثي لك عائشة الله قالت دا قريتا تتي أنه بيتبك سنتي وابا على شيء من النوافل كم وانا أبن نافلة أشد تعاهدا وان دي فسقنا ننكي عيشي منه ala raka'atil fajr sama da raka'atul fajr ma'ana annabi na kula da raka'o'in raka'atul fajr take nufin sama da kowace irin nafila. Wannan hadisi muttafaqun alayhi wa li muslimin a cikin riwayar Muslim kuwa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka'o'i guda biyun nan na al-fajr sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi, wato abin da mai falala shi yasa annabi ko a halin tafiya baya barin su. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنكر قودك أم حبيبة أم المؤمنين الله سكار الدائرية تجي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله نتيوى من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة تجي دكا واندي صلى النافلة ركعة بيو أيام أيني ددرنسا زا أجنا ركعة شا بيو ayini da daransa za a gina masa wani gida a cikin aljanna a sanadiyyar su. Rawahu Muslim, wannan Imam Muslim ne ya rawaito. Wa fi riwayatin tatawu'an, a wata riwaya ta tatawu'i, wato wannan suna kira rawatib din. A can gurin a hadisin Abdullahi dan Umar ya ce goma ne, kaga a nan sha biyu ne, dan shi a hadisin Abdullahi dan Umar ya ce biyu kafin azhar da biyu bayan azhar da biyu bayan magariba da biyu bayan isha'i da biyu kuma kafin sallar asubuhi. To amma yadda riwayar ta take shine hudu kafin azhar biyu bayanta ba sun zama shida ba, biyu bayan magriba ba sun zama takwas ba, biyu bayan isha'i, sannan kuma sai rak'atan al-fajr sha biyu. To haka wannan shine mafi rinjayen, wannan shine abinda annabi ya faɗa. Can gurin ya ce na ruwaito daga aikinsa, nan gurin kuma abinda annabi ya kwadaitar da al'umma cewa su. Kun fahimta ko? Wato shine wanda ya salla raka'a 12, to wannan an gina, za a gina masa wani katafaren gida cikin aljanna a sanadiyar su. Wannan raka'a 12 a yini. Shikenan sai mutum ya fara tun daga gobe. Tun daga yau ko? An yi latti gobe kenan. Gaskiya ne, tun daga yau bayan isha'i kenan. Kaga yana daga cikin abinda wato muke sakaci da shi wannan sunnoni na rawati. Dama ina jiran karatu ya zo kansu sannan. Sunnoni na rawatin da an yi sallan magariba kwaɗayin da kowa ke na zai zauna inda zai ji karatu, wannan yana da kyau matuka. Abin da ya kamata ka kwaɗe tun kai wannan nafilar raka'a biyu bayan magariba, ko ana hama za hamata ka samu ka yi su, ko malam zai fara inna alhamdulillah kai dai ka yi su. An gane ku? Tunda ba gida za ka koma ba, da an yi magariba sai mutum ya samu ya yi su. Idan kuma na bayan isha'i ne, wannan ka iya su bayan ka koma gida, in kuma ka ga dama kuma ka iya su kuma a masallaci. An fahimta da kyau? To kaga wannan na nuna ma kenan fadalan ka je masallaci da wuri, musamman na azhar, tunda za ka yi guda huɗu ne kafin mai kafin azhar. Idan an gama kuma ka yi raka'a biyu kuma bayanta, wannan suna ake kira rawatib. Wallahi irin waɗannan nafilan da muke jin su kamar wasa, wallahi lokacin muna karatu a Madina, mutum idan baya yin su har kunyar shiga yake cikin abokanansa. Daidai da azumin Litinin da Alhamis, ranar da aka waye gari Litinin ko Alhamis ba mu tashi da azumin nafila ba, wallahi mutum kunyar yake shiga cikin abokanansa. Ko mun fito daga masallaci sallan asubahi, bayan an zauna an yi karatu haka karfe 7 tayi, wani na kokarin ya je ya wanka, wani na kokarin ya tafi aji in yana lallacin farko, a kai ka tafi ɗakin abinci da tiket a hannunka. Wasu a rinka tunanin ahlus sunna ne ma kuwa? Ko da sauranka baka nuna ba, ahlus sunna ne ma kuwa? Azumin Litinin da Alhamis, wallahi kunya muke ji tsakaninmu da abokananmu. Irin 'yan Sudan, irin 'yan Syria, irin 'yan Algeria, irin su 'yan Saudiya, 'yan Kuwait, za ka raina kanka matuƙa ƙwarai da gaske wajen ibada. Ka ga mutum ka tabbatar ya fi ka fahimtar karatun kuma ya fi ka ibada. Komai ka tabbatar ya fi ka. To sai kana inda ake raya sunna sosai, kai ma sai ka rika karsashi. In ko baka inda ake, kai kuma sai ka zanto kai da sinadarin da za a raya sunna da kai. Kuma jami'a sai ce wani gata ma cewa duk ɗalibin da ke azumin Litinin da Alhamis sai aka ba su tiket na musamman, ake shirya musu abincin buɗe baki a wani wuri inda ba sauran yayyuwan nasu ba. Kawai mai azumin Litinin da Alhamis, jami'a tana baka wata kulawa ta musamman. Kaga inda aka damu da addini damuwa ta sosai ke. To haka waɗannan nafilan rawatib ɗin da mutum ke ganin kamar wasa ne. Wa at-Tirmidhi nahawhu, a riwayar Tirmidhi kwatankwacin wannan. Wa zada sai dai ya ƙara cewa arba'an qabla az-zuhri, raka'a huɗu kafin az-zuhr, wa raka'ataini ba'daha, da biyu bayan ta, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, da biyu bayan maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isha, da biyu bayan isha'i, wa rakataini qabla salati al-fajr, da rakataini biyu kenan kafin sallan al-fajr, kafin sallan asuba. Wal khamsati anha, marwayta hadisi biyar sun rubuto, sun rawaito hadisi daga gare ta ita ummul mu'minin dinnan umma habiba, man hafaza ala arba'in qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allah ta'ala 'alan nar, wanda ya kiyaye hudu kafin az-zuhr da hudu bayan az-zuhr, to Allah zai haramta wa wuta shi wannan mutum. To shine suke cewa yaya zamu da wannan, shine suka ce a'a, guda 12 nan suna da alaka da juna. Idan kuma ka ɗauka kai hudu kafin azhar da hudu bayan azhar, kuma kai sauran, to biyu daga cikin na bayan azhar sai a lissafa su cikin 12, ka dace da wanda za a gina gida a cikin aljanna. Biyun kuma sai a hada su da biyun kuma a nan gurin kuma. Kaga ba hudu kenan, a hada da hudun na kafin azhar kuma sai a saka cikin wanda za a haramta shi daga wuta. Ai, dama don da aka je shi kan da an haramta shi daga wuta kuma. An fahimta da kyau ko? Wato sai zanto falala kan falala. To duk abin da malamai suke cewa wato wata rana mutum yayi wannan, wata rana yayi wannan. Duk hadisin da kai ake da shi tunda tabbatacce ne ya inganta kenan. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي يتي بي رحم الله امرئ صلى اربعا قبل العصر الله يجكم باون ده يصلي اربعا قبل العصر ركعوي هدو كفن صلى العصر رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وتو ابن خزيمة يا ان دنتشي اما امام الترمذي ياتي حديثي ني حسن ودنسو daga cikin malaman kuma sun daifatar da wannan hadisi galibin maganganun su dai suna nuna daifi ne wadancan na baya kan dai ingantattu ne hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wa na Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib annabi ce ku yi sallah kafin magriba ku rinka yin sallah kafin magriba sallu qabla al-maghrib ku rinka yin sallah kafin magriba thumma qala fi salisati akalo na uku sai ce liman sha'a ga wanda yaso karahiyata an yattakhidha an-nasu sunnata dan jin tsoron kar mutane su dauka wata sunna ce mai karfi wato mustahabi ne kenan wannan yaushe ake yin wannan nafila raka'a biyu kafin magriba bayan rana ta fadi ladan ya kira sallah ba tare da sallah ba sai ka tashi kai sallan nafila raka'a biyu idan ka shigo kuma za ka yi wannan ne kawai in da ma ka yi tahiyatul masjid kuma lokacin da ka shigo ka fara kira sallah ai magana ta wuce yanzu ina son da Allah idan ina magana ku ruka kiyaye abin dan saboda abin da yasa na tsaya na ce bayan an kira sallah kafin ladan yi mai dan kar mutum ya dauka cewa ana yin ta ne kafin rana ta fadi tunda ya ce mai qablal maghribi kila sai wani fahimtar sa ta kai cewa mai yake nufi kafin rana ta fadi wanda ba kuma haka yake nufi ba ana nufin qabla salati ba'da ghurubi shamsi rana ta fadi kafin ayi sallah nan ne lokacin yin wannan nafila to bayan mutum ya fahimci abin da hadisin ke nufi to kuma sai ya kawo tambaya ba amma idan mutum ba gama fahimtar da hadisin ba sai wata tambaya ta zo sai mai saurare ka cire shi daga kan nassan hadisin zuwa ga tambayar yanda kun fahimci wannan da ke ko wannan sallan nafila ta bayan rana ta fadi kafin a tayar da sallan magriba sai kai sallan nafila raka'a biyu wannan tana da falala dan annabi ya yi umarni har sau uku a na uku sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama dan a nuna ba dole bace ba wa fi riwayatin ibn hibban a wata riwaya ta ibn hibban yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghrib raka'atayn annabi yayi sallah ta magriba ta kafin magriba raka'a biyu wal muslimin an ibn abbas kunna nusalli raka'atayn ba'da wannan hadisi ne ibn hibban malamai da dama sun ce da'ifi ne ma'ana ai maganar annabi dai yace ayi kuma ya ga sahabbai suna yi bai hana su ba amma shin an taba ganin yayi sahabbai ba su ruwaito wannan ba su ce komai ba game da wannan kun fahimta da kyau wali muslimin an ibn abbas qala ibn abbas yace kunna nusalli raka'atayn ba'da ghurubi shamsi kaga fayyace abin kenan mun kasance muna yin sallah nafila raka'a biyu bayan rana ta fadi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rana annabi ya kasance yana ganin mu falam ya amurna wa lam yanhana bai ce ba dole ku yi sannan ko bai hana mu ba sai nuna bai ce kenan sunna ce mustahabi ce idan ka ga mutum yayi kar ka hana shi idan mutum bai ba kar ka ce tashi kai dole dan ba dole ba shi ba an fahimta ku to sai mu dakata anan abinda muka fada ran daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa tambayoyin da ake a rubuce suna da yawa kuma dai muna bin su daidai gurgurdan yadda hali ya bayar ba lallai bane a iya ansa duka wadansu kuma sa'in tarayya wajen rubuto tambaya iri daya saboda haka ba lallai ne kowa ya tashi ba in tambayar ka ta dace da dan uwanka wadansu kuma ya kasance cikin karatu an riga an ansa su kaga ba bukatun kuma a karanta su dan abin da yake faruwa wani lokacin ka ga tambayar ka kai ba ansa ba ka riga kai ta tun daga lokacin da malamin ya zauna kafin ya fara cewa komai ka rubuto tambaya wanda kila da kai hakuri cikin karatu sai ka ga an zo hadisin da ya magana akan ta a lokacin da baka bata wato Byron ka bojan rubutu ke wanda yace ina neman karin bayani dangane da abin da ya shafi karatun Alkur'ani bai girma dan ya ji wani malami ya ce ko da mutum ya iya karatun Alkur'ani babu yadda za a dora kansa da kansa sai ya je wajen malami ya koya menene ne karin bayani game da wannan a hakikanin gaskiya shine Qur'ani baka iya masaci da karfi ko da kana iya tayar da baki ana bukatar ka je wajen malami ka koya saboda yana da ka'idoji na karatu ka'idojin tajwid ka'idoji na wuraren da ya kamata ka tsaya da inda bai kamata ka tsaya ba saboda tsayawa a wurin da ya dace da rashin tsayawa inda bai dace ba duk yana da alaka da bayar da ma'ana mai kyau wajen karatun Alkur'ani mai girma wani lokacin ka iya yin adafin kalma ya kasance ma'ana ta lalace ya kamata kai wakafi kafin ka kawo waccan kalmar ta biyu daban wani lokacin ka iya yin wakafi a inda bai dace kai wakafi ba wani lokacin ka fari karatu daga inda bai dace ba babu yanda za a yi ka iya kiyaye wannan ka'idojin kai kada yin ba malami ne ya koya maka ba malamin kuma wanda yake da gaske lallai ya iya karatun Qur'ani kuma kar ka dauka cewa gunna da ahkamun nunu sakina wa tanwin su kadai ne tajwidi wannan kamar kashi ɗaya da cikin uku na abin da ake kira tajwidi abin da yake komai muhimmanci makharijul huruf da sifatul huruf daga nan gurin kuma sai abin da ya shafi tsayawa inda ya kamata a tsaya da inda bai kamata a tsaya ba yanzu misali idan ka koro karatu ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله سيكتاشي وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي كذا معنى تعالى لا شيء قبعدها دومي عندك وإياكم كفر لقنا أن تؤمنوا بالله ربكم كلا سوى كذا كفسكول كي إيمان إلى الله وإنجيزم كذا معنى تعالى لا شيء أما إذا كتب يخرجون الرسول وإياكم sai zanto wa iyakum ma'tufun ne ala rasul ma'ana kafirai suna fitar da manzon Allah daga Makka haka kuma sun yi kokarin fitar da ku daga Makka to kaga sai ma'anar ta dace da abin da ake nufi da aya wannan ɗaya ne daga cikin wurare masu yawan gaske wanda zaka yi ta jin mai karatun Qur'ani in dai bai kiyaye ka'idojin tsayawa ko in dai kamata ya fara ba ya ta kwaba ka gaji ma ya kamata ya maza ya daina bai daina ba to dan saboda haka wannan dalilan ne yake sa malamai suke cewa lalle ne mutum ya je wurin malamin da zai karantar da shi karatun Alkur'ani wannan yake cewa bayan wato fadin mamu fadin amin a bayan liman wato bayan wato mamu ma suna fada wannan mun karanta hadisi a nan gure idan an bar da imamu fa aminu wayannan mun wafaka taminu hu taminu malaika bukira lahu ma takaddama min zambi mamu za su faɗi amin su ma har annabi ce duk wanda amin din sa ta dace da amin din malaiku to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan yake cewa menene wahabiyanci ne na ji ana cewa wahabiyanci kuma ni ban san me ake nufi da wahabiyanci ba kalmar wahabiyanci masu yin amfani da ita suna yin amfani da ita don nuna wani gungu na musulmai da ake ganin suna kan aqidar wani malami mai suna Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wani malami ne wanda aka haife shi a shekara ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1115 ya mutu kuma a shekara ta 1206 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam an haife sa ne a can yamma maso arewa da birnin Riyadh wani wuri da ake kira Uyaina in ban manta ba kilomita 70 daga babban birnin Riyadh a yau kuma ya yi karatu ilimi na addinin musulunci tafsiri aqida da sauransu tarihi da sauransu ya shahara da da'awa kuma ya tara malamai ya tara dalibai masu yawan gaske ya shahara da wa'azi kuma lokacin da yayi karfi kwarai da gaske ya ga cewa lokaci yayi da wa'azi kadai da baki ba zai wadatar ba wajen kawar da munkari, ya kamata ya yi amfani da hannunsa. A daidai lokacin bidoyi da mutane suka gada daga daular Turkawa, daga daulori kai da suka wuce can baya, wato sun yi tasiri kwarai da gaske a waɗansu yankuna da ke cikin ƙasar Saudiya, kamar su Makka da Madina da Taif. Akwai al'amura da ake yi da gwagwarmura da mutane ke bauta musu da sauransu, da kuma ɗariƙun sufaye da suka yi ƙarfi. To ya yi gwagwarmaya da su tare da taimakon Sarki Muhammad Su'ud, har ya kai ga kafa daular musulunci mai zaman kanta, wanda daga baya ne wannan daular ta ci gaba ta kawo lokacin mulkin wannan ta wato ƴaƴan gidan Su'ud, wato Ali Su'ud. Duk jikokin wancan sarki ne wanda ya zamani da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Cikin ikon Allah, abinda suka kafa na daular musulunci sun ci nasarar da ɗabbaƙa addinin musulunci gwargwadon hali, kuma Turawa mulkin mallaka ba su ci nasarar yi musu mulkin mallaka ba, duk mulkin mallaka da aka wayan kuna na duniya daban-daban. To babban abokanan faɗan wannan malami shi ne ɗariƙun sufaye da sauran 'yan bida. To shi yasa kullum suka tashi zagi sai su ce wahabiya, suna nufin dukkan mutumin da suke ganin shi ba sufi bane ba, kuma yana attacking din aqidu na tafarkin sufanci. Sai su ce masa ba wahabi, ana nufin mai bin hanya irin ta Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. An fahimta ko? To kaga hatta a nasaba din sanya wa mabiyansa suna wahabiyun, wanda suka sa suna inda sun tsaya sun yi tsayi yabansu suka yi ba zagin su suka yi ba, domin al-wahhab suna ne na Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Shi kuma sunansa Muhammad ibn Abdul Wahhab. To masu bin su sai a ce musu al-wahhabiyun. Kaga idan an ce maka al-wahhabi, an ce maka na Allah ke. An ce maka ba wahabiya, an ce maka na Allah kenan, dan an danganta ka zuwa ga al-wahhab shi ne Allah ta'ala. To watakila abin da yasa suka yi wannan, tunda shinunsa Muhammad ibn Abdul Wahhab, in suka sanya wa mabiyansa suna Muhammadiyun, to kaga kuma sun zama mabiya Muhammad, kuma rabo kenan. To sai suka ce wahabiyun. Ma'ana shi yasa wani malami ke cewa ai ba abin da ya fi dacewa a duniya sama da a sa mun suna al-wahhabi din. Dai da an ce mun al-wahhabi a takaice an jingina na zuwa ga Ubangiji mahalicci na, a maimakon a jingina na zuwa ga wani malami mai suna Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana da littattafai da dama da yi. Daga cikinsu akwai littafin Kitabut Tauhid, akwai littafin Mukhtasar As-Sira An-Nabawiyya, akwai littafin Adabul Mushi ila Salah, akwai littafin Masalul Jahiliya allati qalafa fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya, da sauran littafai galibin su akan aqida, da abin da ya shafi tafsiri, da abin da ya shafi fiqhu, da abin da ya shafi tarihi sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, galibin abin da ya rubuce kenan akai. To kullum sufaye ba su da abin zagi a duniya illa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ba dan koyo ba, dan saboda attacking din aqidun sufanci da yake kamar yadda na faɗa muku. Kullum ba abin da suke zargin shi da shi illa su ce masa makiyin Annabi, amma ba za su iya kawo kalma ɗaya ba a cikin littafinsa wanda ya faɗi bakar magana ga Annabi. Kullum za su ce masa makiyin waliye, amma ba su iya kawo kalma ɗaya da ta nuna shi makiyin waliye ne. Duk littattafansa suna nan, kuma ana ci gaba da buga su a duniya, wanda ya kamata ko dan yankan shakku su yi photostat na wani shafi ɗaya daga cikin littattafansa wanda ke nuna bakar magana da ya faɗa wa Annabi, ko bakar magana da ya faɗa wa waɗansu da ake ganin bayan Allah ne, su nuna wa duniya, su gamsar da jama'a cewa eh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba mutumin kirki bane ko makiyin Annabi ne. Amma ba za su iya wannan ba. Duk littafin sai idan ya kawo babi sai kaga ya kawo aya ta Qur'ani sai hadisin Annabi, sai ya kawo babi. Yanzu ka dauki Kitabut Tauhid, yana cewa Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله يكاون أيوه يكاون حديثي يارف باب كذا سيون باب دبا ba kalma ta guda daya da yayi babi sai maganar Allah sai maganar manzansa sai yayi gaba sai wani babin da ba to yanzu kai ba za su iya cewa idan suna so su ce makin Allah ne da su ce ga littafin sa kitabut tauhidin Allah ne a ciki duk da kafaran da suka rance kitabut tauhid wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna sai to ina yake kin Allah daga ciki wa qawlur rasul kaza to ina kin Allah da yake a ciki sai ka nema ka rasa za su zargi su cewa baya son waliyai to su kuma waliyai iri biyu ne akwai waliyai na Allah akwai waliyai shaitan waliyan Allah ba su da sunaye da Allah ya ba su cikin Qur'ani sai suffa duk wanda ya tabbata da wannan suffar ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba jin tsoro su tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba suwaye waliyan sai Allah ce allazina amanu sune wadanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suka kasance suna kiyaye dokokin Allah wannan shine sifar waliyi duk wanda yi imani ya kiyaye dokar Allah yana yi bari na bari ya zama waliyin Allah a da yake ko a yanzu ko nan da ba za a haife shi mace da shi ko namiji ba lalle ne sai ya tara dumbin ilimi ba koda baya da ilimi amma duk abin da zai aikata yana tambayar malami ya ake kaza ya aikata ya zama waliyin Allah ba ta akai ga wani suna ga wata rajista wanda sunayen su ke ciki su kadai ne waliyai sauran kuma sun zama garin mutane ya yi wannan su ba haka kace ba duk wanda ya ci tsoron Allah ya zama mummuni ko akwai mummunai maza akwai mummunai mata kuma sashin su waliyan sashi ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wannan shine kaidan Qur'ani shine kaidan hadisi to amma su sufaye sai suka taskance walikantaka a tsakanin su kadai ba wanda zai zama wali sai wanda suka nada su da karan kansu ba da hujja daga Allah ko manzansa ba to shi yasa cikin wadanda za su yaba wadansu mutanen kirki ne amma wadansu ma shirme suke ka duba cikin tabaqatul awliya da Imam Sharani su suka rubuta da kannunsu su sufaye daga cikin waliyan da yake kawowa fa akwai wanda yake kwana a juji da karnuka wa ba waliyin Allah ne wali ka taka sai ya ci abinci a juji an zubar da abinci a bola ya ci shi da karnuka wai ya zama wali ke kaga wannan mahaukaci da yake kai tantance ya zama wali eh wai dan kai ci haramun wai dan tsabar baya tun haramun wai sai ya je inda aka zubar da abinci a bola ya ci kaga wannan aibata farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sufaye su suka kashe addini musu suka kashe addini akwai wani sufin da ake bada tarinsa ake cewa waliyin Allah ne kuma yana da karama kun san karamarsa aka ce wa min karamatihi annahu kharaja zata yawmin alal minbari quryana yana daga cikin karamarsa wata rana ya zo ya hau minbari tsirara dan Allah ka ji wannan shirme dan Allah wai kuma sai a ce min karamati yana da cikin karamarsa ya hau minbari ranar juma'a tsirara ka duba mahaukaci ba ne me ya hada shi da walitaka kuma kama ta yasa kama shi yasa shi a turu a yi masa rukuya to haka za su yi ta kirga su ta kirga su waɗansu ka samu bayan Allah ne maganganun da aka faɗa musu duk ƙarya aka yi musu irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani Imam Zahabi ya kawo tarihinsa a cikin Sirru Alamin Nubala haka Ibn al-Imad a cikin littafin Sirratu Zahab fi akhbari man zahab haka wato ainihin manya-manyan malamai marubuta tarihi kamar su al-kamil a cikin na ibnu adi a cikin littafin al-kamil kamar al-bidaya wa an-nihaya na al-imam ibnu kathir sun kawo tarihin sa cewa salihin bawa ne amma wanda suka zo daga baya suka yi masa ƙarya kuma ga littafin sa al-ghunya li talibi tariq al-haq wanda in kadiriya wallahi ba za su iya sa littafin su karantar ba musallacin su dan saboda yayi gaba su sun yi yamma amma suna da awar dangantuwa zuwa gare shi gasu Junaid ibn Muhammad al-Qawariri wanda yake cewa tariqatuna mazbutatun bil kitabi was sunnah yace hanyar da muke kai yace babban da bai bayyanta shine qala Allahu qala Rasulullahi, yace wa man lam yaqra al-Qur'ana wa yaktub al-haditha wa yata'allam al-fiqha fa laysa minna, yace duk wanda bai karanci Qur'ani ba, bai karanci hadisi ba, bai karanci fiqh ba, yace baya cikin mu, ko yace sufi ne kare yake. Ka duba yau, idan kana neman ajhalun nas a duniyar hadisi, ka nemi sufi.